إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Abu Huraira, a wannan gari na Arlit, a wannan rana ta Alhamis, wacce ta yi daidai da ranar 2 ga watan 2 1443 Hijriya, wanda ya daidai da ranar 9 ga watan 9 2021 Miladiya. Dan ci gaba da karatun wannan littafi namu mai albarka, Al-Usulu Thalatha, wallafar Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wanda wannan shine zai zama darasinmu na 7 a cikin wannan littafi. Idan ba manta ba, har yanzu dai muna cikin Al-Aslul Awwal, muna cikin asalin farko, Ma'rifatul Abdi Rabbahu, sanin bawa game da Ubangijinsa. Asalai ne guda uku wanda yake wajibi akan kowane musulmi ya san su, dole ya san su kuma ya yi aiki da su. To wannan asalai guda uku, asalin farko shine ma'rifatul abdi rabbahu, masaniyar bawa game da Ubangijinsa, ya san wane ne Ubangijinsa, mahaliccinsa, abin bautarsa. To bayan mun ji wannan, to kuma sai ya shiga yana mana bayani akan nau'ukan ibada. Ya lissafa wasu nau'ukan ibada domin su ne aka fi yawan samun shirka a cikinsu. Daga ciki sai bai ambaci sallah, azumi, zakka ba, da ya zo sai ya ambace su a dunkule al-islam, al-iman, al-ihsan. Bai ambaci bitafsil ba, ya ce sallah, azumi, zakka da sauransu, saboda su wannan da wuya kaga mutum ya yi shirka a cikinsu. Kaga mutum yana yin sallah, yana yi ma wani abu wanda ba Allah ba sallah, shi yasa bai ambace su ba. Amma wa'innan da ya lissafa, irin su addu'a wanda muka ambata, irin su tawakkali, irin su khashiya da sauransu, nan aka fi samun shirka a ciki. To shi yasa sai malam yake bance su da ambato. Da haka a baya, idan ba a manta ba, ya yi mana bayani akan nau'ukan ibada tun daga addu'a, bayan ya ambaci waɗancan a dunkule islam, iman, ihsan, to kuma sai ya ambaci addu'a. Addu'a, mun yi bayanin me ake nufi da addu'a, kuma yadda shirka take kasancewa a cikinta. Haka al-khawfu da ar-raja da at-tawakkul da ar-raghbatu da ar-rahabatu da al-khushu da al-khashiya. Ina ga akan waɗannan muka tsaya. Wannan duk nau'ukan ibada ne wanda yake wajibi a kadaita Allah da su a lokacin da mutum zai yi su ta fuskar ibada, to dole ya kadaita Allah da su, kuma mutum ya kiyaye jingina su zuwa ga wani Allah irin jingina wanda za ta zama shirka. To yau za mu tashi akan al-inaba. Yace wa dalilul inabati qawluhu ta'ala, dalilin da yake nuna inaba ita ma ibada ce. Inaba shine wato komawa zuwa ga Allah kana mai tuba, ko ka maida al'amuranka zuwa ga Allah. Mutum ya koma yana mai tuba, yana mai maida al'amuransa zuwa ga Allah, wannan shi yake cewa inaba, wa anibu ila rabbikum. Yace to dalilin wannan inaba din, dalilin da ya nuna cewa inaba ita ma ibada ce, qauluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, kuma ku koma zuwa ga Ubangijinku kuna masu tuba, sannan ku sallama, ku miƙa rayuwanku, ku sallama rayuwanku gaba ɗaya lahu, a gare shi subhanahu wa ta'ala, a suratu Zumar aya ta 54. To in aka ce al-inaba, muka ce shine ar-ruju'u ila Allah, komawa zuwa ga Allah. Wace irin komawa? Bil qiyami bi ta'atihi wajtinabi ma'siyatihi. Akwai al-inaba, akwai at-tauba, suna kama da juna. Ita at-tauba shine mutun ya koma ga Allah yana mai cika wasu sharuɗa. Sharuɗan tuba, annadamu alama fata, yayi nadama ya kulla niyyar ba zai sake ba, sannan ya rabu da laifin da yake aikatawa nan take, da sauran shurutu tauba. Wannan shi ake cewa tuba. To ita ma inaba kusa da kusa suke da tuba. Mun gane? Shine mutun ya koma zuwa ga Allah ta hanyar tsayuwa wajen aikata ayyukan da'a da kuma nisantar ayyukan sako. Daka suna kusa da kusa da tuba. Sai dai ita inaba araqqu minha, araqqu min at-tauba. Ta fi tuba sassauci. Domin a cikin ta ana samun shu'uri na dogaro ga Allah da kuma karkata zuwa gare shi da mai da al'amura gaba ɗaya zuwa gare shi. To ita wannan inaba din ba ta kasantuwa sai ga Allah shi kadai. Baya halatta ka mai da al'amuran ka zuwa ga wani, ka dogara da shi, kana mai masa da'a, kana mai kaucewa saba masa don gudun kar wani abu zo same ka in ba Allah ba. Allah ne ake ma irin wannan. Dalilin ta kuma shine abinda malam ya faɗa, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kaga bai ce ku koma zuwa ga wani ba, sai ya ce ku koma zuwa ga ubangijinku. Me yasa ya ce ubangijinku? Saboda shine mahaliccinku. Bai yi amfani da kalmar uluhiyya ba, bai ce wa anibu ila Allah ba, sai ya ce wa anibu ila rabbikum. Akwai hikima wajen ambaton kalmar rabbu, a nuna shi ku koma zuwa ga wanda shi ya halicce ku, kuma shi yake arzikta ku, kuma shi yake gudanar da al'amuran ku. Shi yasa aka ambaci rububiyya. Duk wanda zaka koma zuwa gare shi, to zaka ga ba shi ya halicce ka ba, shi ma halittarsa aka yi, kuma arzikinka ba a hannunsa yake ba. Da arzikinka da nashi duka yana hannun Allah subhanahu wataala. Sannan ba shi yake sarrafa rayuwarka yake gudanar da ita ba, Allah ne yake yin wannan. To ashe wanda yake wannan abuwa shi ya kamata a koma zuwa gare shi, shine rabbu, shine ma'anan rabbu. Yasa ya ce wa anibu ila rabbikum, to wa aslimu lahu, kuma ku sallama rayuwarku gaba daya zuwa gare shi subhanahu wataala. To abinda ake nufi da wa aslimu lahu, ana nufin al-islamu shar'i wal islam. Abanna akwai al-islamu shar'i, akwai al-islamu kauni. Islam iri biyu ne. Da yake wa aslimu lahu, akwai al-islamu shar'i, shine al-islamu al-ihkamillah al-shar'iyya, shine sallamawa zuwa ga hukuncen Allah na shari'a. Ka sallama ma hukuncen Allah, duk abinda Allah yake kai kai, abinda Allah yake ka bari ka bari, ko ka san hikima ko baka san hikima ba. Saboda shi al-islam nau'i biyu ne, akwai islamun kauni, akwai kuma islamun shar'i. Islam kauni shine al-islamu li hukmihil kauni, mutum ya sallama ga hukuncin Allah wanda ya shi tuntun azal, wanda ba ka da labari akan mai Allah ya shirya maka, gaibu ne rayuwanka daga nan zuwa minti ɗaya mai zuwa, baka san yaya za ta kasance ba. An gane ko? Allah ne shi ya tsara rayuwanka, ya kaddara ta za ta gudana yadda Allah ya kaddara ta. To duk wani hukunci da Allah ya yanke akan ka kaunan, to ka sallama. Ta yi wayi ka talaka, ta yi wayi ka mai kuɗi, ta yi wayi ka mai cikakkiyar lafiya ko mara lafiya, ta yi wayi ka mai kaza ko mai kaza. To mutum ya sallama ga wannan hukuncin. An gane ko? Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara rayuwarka ga yadda za ta gudana. To mutum ya sallama ga wannan hukuncin. To kaga wannan islam din amun ne li kulli man fi samawati wal ard. Islam ne am ga dukkan halittun da suke cikin sammai da ƙasa. Duk halittun da suke cikin sammai da ƙasa, wannan musuluncin wajibi ne a gare su, ya game su gaba daya. Sawa'un mu'minai ne ko kafirai, fajirai ne ko mutanen kirki, mutanen kirki ne ko mutanen banza. Ba wanda isa yi wa Allah girman kai game da wannan sallamawar, game da wannan islam din. Ba wanda isa yi wa Allah girman kai, ma'ana ba wanda isa ya hana wa kansa rishin lafiya a lokacin da Allah ya aiko masa. Ba wanda isa ya hana wa kansa talauci in Allah ya kaddara masa talauci. Ba wanda isa ya hana wa kansa mutuwa in Allah ya kaddara, in Allah ya hukunta masa ita. Kun ba wanda isa ya ce shi ba zai ci abinci ba, tunda haka Allah ya tsara halitta ta in ci tuwo, sannan in je in hau salanga, ya ce shi ba zai yi ba, shi kawai sai dai ya zauna bai cin komi, ba zai yi ba. Ba wanda isa ya ce shi ba zai yi bacci ba, Allah ya tsara ya hukunta ya kaddara cewa dan adam zai rika yin bacci a dabi'an halittarsa, to ni ko ba zan yi ba. Da haka kawai indare ya bude ido kawai ta zare ido ya ce ba zai yi bacci ba, ba wanda isa yi wannan. Ko kafiri ko musulmi dole ya sallama ma wannan hukunci na Allah subhanahu wataala, hukunci ne kauni, an gane ko? To da shi Allah yake irin wannan hukuncin Allah yake nufi a inda yake cewa walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilayhi turja'un, kuma gare shi duk abinda suke cikin sammai da kasai suka sallama suka mika wuya, tau'an wa karhan, cikin so da ki, da sun ki da sun so, dole su sallama, su sallama mu wannan hukunci na Allah. Wa ilayhi yurja'un, kuma zuwa gare shi za a maida su baki daya, ba wanda isa ya hana kansa komawa ga Allah. Sunan suratu Ali Imran aya ta 83. To wannan ana ce masa Islam kauni. Haka kuma akwai Islamun shar'i, shine al-istislamu li hukmihi shar'i, mutun ya sallama rayuwarsa ga hukuncin Allah wanda ya shar'anta, wanda kuma wannan khasun ne biman qama bi ta'atihi, wannan yake banci wanda suka tsayu wajen yi wa Allah da'a, kamar manzanni da mabiya manzanni, manzannin Allah subhanahu wataala da mabiyan manzannin Allah. To kaga wannan su suka tsayu wajen wannan Islam din, sallama rayuwarsu ga hukuncin Allah na shari'a. Wannan annabawa ne suka yi wannan da mabiyan annabawa. To dalilin irin wannan Islam din shine wannan ayar da malam yayi hujja da ita. Dalilin sa yana nan da yawa a Qur'ani, daga ciki akwai wanda wannan dalili da malam ya kawo, anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, ku koma zuwa ga ubangijinku kuma ku sallama rayuwarku gare shi, ma'ana ku sallama wa dokokin sa na shari'a. Da abinda yace ku yi, abinda yace ku bari ku bari, wannan shine ma'anan wa aslimu lahu. To wannan kaga ibada ne, ba za ka sallama rayuwarka ga wani ba ya zama shi yake jagorantar rayuwarka, kamar yanda ƴan dariƙa, dariƙan Tijaniya da sauran dariƙu suke cewa ba za ka zama cikakken muridi ba sai ka zama kalmayyati fi yadil ghasir, kamar matacce a hannun mai masa wanka, a hannun shehun da kake bin dariƙarsa, sai ka zama kamar matacce a hannun mai masa wanka. Gawa idan ana mata wanka, idan aka ce ta juya tana cewa naki, an taba juya gawa a juyo ta ce ai baka isa ba, a gani duk inda aka yi da gawa can za ta yi. To suka ce haka zaka zama a hannun shehunka, wa sallima al-amra lahu la ta'tari walau bi isyanin ata idan furi, ta ka sallama rayuwanka gare shi, kada kai fito na fito da umurnin da ya baka, ko sabo ya umurce ka ko sabo ya zo da shi, to a daidai wannan lokacin saban ya zama farilla. In ma sabo ya aikata su, saban farilla ne a lokacin gare shi, idan furi saban an farranta saban, sabo ya zama farilla. Kaji ba ka gani, kaji wani abun gaban nan, wannan na rubuci a littafin su. To kaga a ka'idar wa'innan dariqun, ba za ka zama cikakken muridi na dariqa ba sai ka sallama rayuwanka zuwa ga shehun dariqanka. Shi kuma Allah anan me yace, wa aslimu lahu, ina fatan fahimta, kuma ku sallama gare shi, shiwa shi Allah subhanahu wataala rabbikum din can da aka ambata, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, wa aslimu lahu, ku sallama gare shi. To wannan shine abinda mutun zai yi ya zama cikakken bawa ga Allah, kuma ya zama bai fada shirka ba. Amma idan kai ba wani makauniyar biyayya ya halatta maka abinda Allah ya haramta kai masa da'a, ya haramta maka abinda Allah ya halatta kai masa da'a, wannan shirku ta'a kake, ana kiransa shirku ta'a. Adi bin Hatim yazo ya samu annabi yana karanta ayar nan, itakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, yahudu da nasara sun rike malamansu da masu bautar cikin su ababan bauta kuma bayan Allah, lokacin kafin ya musulunta sai ya ce wa annabi lasna na'buduhum ya rasulullah, ai ba bauta musu muke yi. Annabi ya ce ba sa halatta muku abinda yake haram ku bi su, ko su haramta muku abinda yake halal ku yi musu biyayya, ya ce haka, ya ce na'am yana faruwa. Annabi ya ce fatilka ibadatuhum, wannan ita ce bautar ai, su sa ka abinda Allah ya hana ka yi, su hana ka abinda Allah ya sa ka ka yi, shine bautar, shirku ta'a kenan. To shine abinda waɗancan ƴan dariqun suke yi, yace kawai ka kyale shari'a, ba ruwanka da shari'a, kawai ka bi shehu ka sallama duk abinda yace kai kai. In ma kuna cikin ruwa ko kuna cikin wani hadari, kar ka kira Allah sai dai ka kira shi. Video yayi ta yawo na wani malami na nan Niger, yana cewa wani wali yana tafiya shi da almajirinsa, wali dan Nasiru shi yana cewa yana kiran Allah shi kuma yace ka rika kirana ka rika cewa wali dan nasul ni ina kiran Allah kai kuma kana kirana sai shedan ya waye zo yace masa kai yaya kake shirka ga shi yana kiran Allah kai kana kiran shi kai ma ka kira Allah mana yana kiran Allah sai ya nitse a cikin ruwa da ya kira sunan Allah sai ya nitse wali dan nasul ya waya sai bai ga muridi ba sai ganshi yana can cikin ruwa yana neman mutuwa ya sa hannu ya tsamo shi yace ya akai to wani mutum ne ya zo yace ina shirka ya ga Allah ina kiranka yace to ai kai matsayinka bai kai ka kira Allah ba ana sai dai kai mu ka kira mu to wannan shine wasu tsadin da suke sawa sai dai kai ka bar Allah ba ruwanka da Allah ba ruwanka da manzon Allah su dai ka bi su duk abin da suka ce ka sallama to ba haka Allah yace ba tayi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku sallama gare shi shi Allah ku sallama ga manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda manzo ya zama ku da shi ku rike shi wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu yace wa dalilul isti'ana shi kuma dalilin isti'ana neman taimako shine isti'ana qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakonka wannan a suratul fatiha aya ta 5 wa fil hadisi ya kuma zo a hadisi idza sta'anta fasta'in billah kuma idan zaka nemi taimako to ka nemi taimako a wajen Allah hadisin tirmidhi ya fitar da shi da wasu daga cikin malaman hadisi hadisin abul dan abbas radiyallahu anhu wannan hadisi lokacin da muka je daura tattawa ta kwanan nan sati 3 da suka wuce nayi karatu akan shi wanda duk ya samu dama ya saurari karatun bai dade da muka yi shi ba yana nan cikin group mai nayi karatu akan wannan hadisin an gane ko kuma nayi bayani gurgudan kusan awa guda akan hadisin mutum ya samu bayanin karatun zai ji cikakken bayani akan hadisin insha Allah ko kuma bayani daidai gurgudo to wannan hadisin kaga a ciki manzo Allah ya ce idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako to ka nemi taimako da Allah to me ake nufi da isti'ana al isti'ana a larabci shine talbul aun shine neman taimako shine al isti'ana neman taimako to shi neman taimako ya kasu nau'i akwai wanda zai iya zama daidai akwai wanda zai zama kuskure nau'in farko wanda shine malam yake nufi anan shine al isti'anatu billah neman taimako a wajen Allah neman taimako a wajen Allah kuma shine isti'ana wadda take kunshe da cikakken kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala shi bawa a lokacin da yake neman taimakon Allah yayi haka cike da kaskantar da kai da fawwala al'amuransa gaba ɗaya zuwa ga Allah da kudurci a zuciyarsa cewa Allah ya isar masa Allah ya ishe shi wannan abin da yake nema a wajen Allah na taimako Allah ya ishe shi ya kudurci haka a ransa to irin wannan neman taimakon baya dacewa a yi shi ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala neman taimako da yake tare da cikakken kaskantar da kai da fawwala al'amura ga wanda kake neman taimako zuwa gare shi da kuma ji a ranka cewa shi kadai ya ishe ka to ba wanda ya cancanta a yi masa a nemi irin wannan taimakon a wajensa sai Allah mai dalili ga malai ya kawo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakonka fuskar da ta nuna irin wannan taimakon Allah kadai ake yi mashi Allah kadai ake neman irin wannan taimakon a wajensa saboda an gabatar da al-ma'mul an gabatar da ma'mul a larabci wannan ka'ida ce ta larabci ba kowa ya santa ba a cikin ku kuma maimakon a ce na'budu iyyaka sai aka ce iyyaka na'budu an gane ko maimakon a ce muna bautarka kai kadai ko kuma maimakon a ce muna bautarka sai aka ce kai kadai muke bauta kaga amfani da kalmar kai kadai ya nuna banda shi ba a yi ma wani irin wannan neman taimako shine ma'anar an gabatar da al-ma'mul iyyaka a lugar larabci wanda alqur'ani ya sauka da shi gabatar da abinda haƙƙin sa a jinkirtar da shi ne yana fa'idantar da al-hasr wal ikhtisas hukuncin zai takaita ga wannan abin da aka ambata to akan wannan ka'idar ashe karkatar da irin wannan nau'in neman taimako zuwa ga wajen wani Allah zai fitar da mutum daga musulunci ka nemi taimako a wajen wani ko wane ne cike da kaskantar da kai da tawali'u tare da fawwala al'amuranka gaba daya gare shi da kuma jin cewa shi kadai ya ise ka to duk wanda yayi ma wani ba Allah irin wannan neman taimakon yayi shirka babba irin ta fita daga musulunci saboda Allah ya ce iyyaka na'budu Allah kai kadai muke bauta shi kadai ake yi wa irin wannan neman wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakon ka irin wannan neman taimakon da ya cika wa'annan ka'idodin da muka ambata to wannan shine nau'in neman taimako na farko wanda ibada ne wanda shine mallai yake magana akai akwai nau'i na biyu shine al-isti'anatu bil makhluq neman taimako a wajen halitta akan wani al'amarin da yake iyawa to wannan yakan zama da gurgurdan abinda aka nemi taimako a kansa idan abinda aka nemi taimako a kansa aikin alkhairi ne to sai zama ya halatta sai zama ya halatta ga shi mai neman taimakon ya nemi taimako akan aikin alkhairi kuma ya halatta ga wanda za a kuma ya wato abane da shari'a ta yadda da shi wanda za aka nemi taimakon a wajensa shi kuma ya taimaka dan Allah yake wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku nemi taimako ku nemi taimakon juna ku nemi taimakon juna akan albir aikun alkhairi wattaqwa da kuma me kiyaye dokokin Allah ya da ka zo wajen mallan ka ce mallan nazo in sa littafin ahadari a wajenka in akwai lokaci kai wannan ai neman taimako ne yace to bismillah ba matsala ka rika zuwa lokaci kaza yana dora maka karatu kaga wannan akan albirru wattaqwa ne an gane wannan da sauran wasu abubuwa wanda suke basu sabawa shari'a ba dan uwanka ne ko na kusa da kai wanda dan ka je gurin sa ka nemi wani gudunmuwa baka kaskantar da kanka a gaban shi ba abokinka ne dan uwanka ne sai ka je kana cike da wata matsananciyar bukata shi kuma yana da ikon da zai iya biya maka wannan bukatar yana da iko sai ka zo ka ce ina son wani ka taimaka min da kaza ya taimaka maka da aran mashin din sa zaka je gari kaza ya taimaka maka da aran motar sa kaga duk wannan taimako ne zaka je guri kaza ka dawo ka maido masa ya taimaka maka da bashi saboda ka shiga matsananciyar bukata zai iya taimaka maka da me da bashi an gane ko ko wani abu irin wannan wanda ba za ka kaskantar da kanka gare shi ba kuma ba za ka fawwala al'amuranka gare shi ba kuma ba za ka ji a ranka shi kadai ya ishe ka ba in ka zo ma zai iya cewa bai da kuma ka tai wajen ka tai wani guri kun gane ko kenan baka nuna shi kadai ne zai iya maka wannan abu to irin wannan jaiz ne ya halatta jaiz ne ba laifi in an ce jaiz in mutum yayi bai laifi ba shine ma'anar jaiz shi kuma wanda aka nemi taimakon sa shi kuma ya dace ya taimaka cikin abin da yake iyawa saboda wannan ayat da muka karanta amma idan abin da aka nemi taimako akan sa haramun ne to haramun ne ga shi mai neman taimakon ya nemi taimako shi kuma wanda aka nemi taimakon akan a wajen sa shi kuma haramun ne ya taimaka dan Allah ya ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kada ku taimaki junanku akan zunubi da ketare iyaka da wani zai zo ya ce ka taimaka min da Allah ka nuna min inda gidan giya yake to ba za ka nuna masa ba in ka nuna masa ka taimaka masa akan haƙin sa ka taimaka masa ka nuna min inda coci yake ko ka dauke ni da kabu-kabu da Allah ka kai ni coci zan je coci kuma kai dan kabu-kabu ne bai kamata ka kai shi ba inda har ya gaya maka yace maka coci zai je ko gidan giya to kar ka dauke shi in bai gaya maka ba yace kai ni guri kaza ka je ka kai shi in dai gurin da ya fadi ba na saban Allah bane duk wani taimako da wani zai nema in dai taimako ne na saban Allah to bai halatta ka taimaka masa kuma in ka taimaka masa kana da commission zunubin taimaka masa da kai mun gane wannan to kaga wannan shi ma wani nau'i ne neman taimako idan abin da aka nemi taimako akan sa abane mubah shi ma da ya halatta ga mai taimako ba da taimakon ya taimaka ga mai ya halatta ga mai neman taimako ya nemi taimako akan abin da yake mubah shi ma mai taimako ya halatta shi ma kuma ya taimaka in abin mubah ne kenan sai mu kasa abubuwa gida nawa gida uku akwai neman taimako akan takawa abin da yake da alaka da addini shi wannan jaiz ne ga mai neman taimako mashru' ne ga wanda aka nemi taimako a wajensa. Akwai na biyu, neman taimako akan sabon Allah. Wannan haramun ne ga mai neman taimakon ya nema, haramun ne ga mai taimakawa ya taimaka. Akwai neman taimako akan abin da yake mubahun, wanda da zana bada misalai akan ire-iren su. Ya baka aran machine ko ya baka aran mota, wannan abu ne mubah, bai shiga cikin bangaren taqwa ibada ba. An gane? To wannan ya zama neman taimako akan abin da yake mubah. To shi wannan ja'iz ne ga mai neman taimako ya nema, shi ma mai bada taimako ja'iz ne ya bayar. Sannan shi mai bada taimakon in ya taimaka yayi dan Allah, kuma zai samu lada. Zai samu ladan ya taimaka. An gane ko? To idan har ya taimaka da kyakkyawar niyya, zai samu lada. To kaga sai wannan abin shi ba zai zama mashru a cikin haƙƙinsa. Shari'a ta ba shi dama yayi. Dan Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Ku taimaka, ku kyautata. Allah yana son masu kyautatawa. Da yazo neman taimakon mota a wajenka, aran mota ka ara mishi, ka kyauta ko baka kyauta ba, Allah yana son masu kyautatawa. Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Suratul Baqara aya ta 195. Akwai nau'i na uku na isti'ana. Shi al isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadir. Ka nemi taimako a wajen mutum halitta rayayye ko ba gashi a gabanka, yana raye ba ya mutu ba, kuma gashi a gabanka, sai dai abinda ka nemi taimako akan sa ba zai iya ba. To wannan wasa ne kawai, wannan ana ce masa wargi da wasa da izgin. Misali, ka zo wajen wanda yake mai rauni, ka je ka ce kana son ya taimaka maka, dauki wani abu mai nauyi, ka samu mutum gurgu ne, bai da hannaye, gurgu ne yana zaune bai da hannuwa, idan Allah kama mai dora kayan nan akan motan, zai iya? Ba zai iya ba, bai da hannaye, bai da hannaye. Idan Allah kama mai dora wannan menene? Kawai izgili ne da wargi da abin nan. Wannan shi kawai za a sa shi a babin izgilanci. Kana masa izgilanci da lagawu da shirme da abin nan. Ba za ka ga wanda bai da hannaye ba ka ce ya taimake ka akan daukar wani abu mai nauyi. Ko ka ga mutum a kwance mai rauni ne bai ma iya tashi, ka ce ya tashi ya kama maka kai aiki kaza. To kaga wannan ba daidai bane. To akwai na hudu, al-isti'anatu bil amwati mutlaqan aw bil ahya'i ala amril ghaib. Neman taimako daga wajen matattu, shi wannan mutlaqan ne. Duk wanda ya mutu ba a neman taimako a wajensa, kowane ne. Tun daga annabawa har ƙarshe, duk wanda ya mutu, to ba a neman taimakon komai a wajensa. Ina ba fahimta. Kuma mutlaqan kowane ne, annabawa, duk annabawa gaba daya, bayan mutuwarsu ba a zuwa ce annabi wane ka taimake ni. Ba a neman taimakon matacci, duk wanda ya riga ya mutu, to ba a neman taimakonsa mutlaqan kowace hanya. Haka kuma neman taimakon wanda yake raye akan abin da yake gaibu ne, shi ba yi da ikon ya aiki ya yi shi. Shi gashi a raye, amma abin da ka nemi taimakon a wajensa bai da ikon yin sa. To irin wannan neman taimakon shirka ne. Da wanda ya nemi taimako a wajen matacce, ka je kabarin matacce kana roƙon shi bukata, ko kuma yana raye, abin da kake neman taimakon a wajensa ba zai iya ba. Abu ne wanda ba wanda yake iya yin shi sai wa? Sai Allah. Ko kuma shi wanda kake neman taimakon nashi yana raye amma baya gabanka. Kun gane ko? Yana agadas, kai kana arlit, sai ka shiga matsala, kai kana wani ka taimaka, wani a taimaka, wani a taimaka. Shi yana agadas, kai kana arlit. To irin wannan neman taimakon shirka ne. Domin ba wanda zai yi irin wannan neman taimakon sai ga wanda yake da i'tiqadin wannan da nake neman taimakon sa yana da wani boyayyen tasarrufi a duniyan nan, yana da wani boyayyen, ko bayan mutuwarsa to yana da wani tasarrufi boyayye, kamar yadda ɗan ɗariku suke da wannan i'tiqadi game da waliyansu, cewa Allah ya dauke tasarrufi na duniya ya damka wani bangare na tasarrufi ya damka a hannunsu. Wasu ba gaba ɗaya Allah ya dauke komai ya tattara ya mika musu, ko bayan mutuwarsu amma su suke sarrafa duniya. Daga shi kawai tunda ya ga yana da tasarrufi, ko bayan mutuwarsa yana yin tasarrufi, kai tsaye zai ce shehu ka cece ni, shehu ka taimake ni, almadadu almadadu ya shehu fulan, ka taimaka. Zai je kabarinsa ko daga nan ya daga hannu yana roƙonsa, ko kuma shehin yana da rai amma daga nan ya rika roƙonsa, alhali kuma baya gabansa. akwai wata hikayar ko kissa da na taba karantawa a cikin wani littafi, wai wani shehi ne yana bada sallah, yana cikin ana cikin bada sallah, sai aka ga ya mika hannunsa haka ya dawo. Bayan an gama sallah sai aka ga hannun rigansa ya jike sharab da ruwa, tun daga kafada har kas hannun yana ta diga da ruwa. To shine aka ce shehu bamu gane ba, mun ga ka mika hannu ka dawo kuma ga hannu a jiki kuma ba ruwa a masallaci. Yace eh, wani muridi na ne can cikin teku, sai jirgin ruwa yake kadawa da su, yana ta kadawa sai ta kadawa suna ta kiran sunana, suna ta kiran sunana, har jirgin ya kife. To da jirgin ya kife shine daga nan ya mika hannu ya tsamo su, su suna can wani gari wata kasa a cikin teku, shi daga nan yana sallah amma ya mika hannu tun daga nan ya tsamo su. To wajen tsamo su ne aka samu wasu har sun fara yi kasa, to wajen ya bi su ya danno ya kamo su shine sai hannun rigan nashi ya jike. To kaga su sun yarda cewa shi ko da shehu yana wani waje, kai kana wani waje, kana iya neman taimakonsa in ka shiga wani bukata, kana iya neman agajinsa, kana iya neman taimakonsa a wata bukata. Lokacin muna zuwa maulidi, idan muka zo kamar sauran kilomita uku zuwa ga garin da muke zuwa maulidi, to malamanmu sai su ce daga nan duk wanda zai faɗi magana ya faɗi magana mai kyau, saboda yanzu an zo daidai inda shehu yana jin. Daga nan abinda ya hamu isa garin, duk abinda muke cewa ba a kunnen shehu, duk abinda muke cewa tun daga nan kusan nisan kilomita uku. Sai ka ce mai kunnen ifritu, wai tun daga nan yana jin, da haka sai kawai kowa ya gumi da bakinsa, ko za ka faɗi magana ba ka yarda ka yi magana ta shehu ya ji ka yi wata ɓanɓarama, sai dai mu yi shu kafin mu isa. To duk wannan i'tiqadin akwai shi a cikin zukatan musamman wanda ba kan tafarki na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba. To duk irin wannan i'tiqadin game da wasu shirka ne, da wanda ya mutu, da wanda yana raye gashi a gaban ka amma kana neman taimakon ya baka haihuwa, waki ba da haihuwa sai Allah, kana neman taimakon ya maka arziki, wanda kaman arziki, waki arziki Allah, kana neman taimako ya tsare ka kar a kore ka aiki, za ka kai ka kahe ni ka yi abin da za a yi aikin nan da ake ta cire mutane daga somayar ne ka a kore ni, ya zai ɗauko shi tun daga wani waje ya kawo shi a sa shi cikin ɗaki a kulle shi bai fita, ba maganar sallar jam'i ba kaza ba kaza, yana zara ido yana rubuce-rubuce yana wane ne, kar a kore ka aiki. Zai iya kare ka daga abin da Allah ya rubuta? To irin wannan abubuwan abubuwa ne da ba wanda yake da iko, abubuwa ne na gaibu, za a kore ka ko ba za a kore ka ba gaibu ne, kun fahimta? Za a kore ka aikin somayar ko ba za a kore ka ba gaibu ne, baya halatta ka nemi taimakon wani akan abin da yake gaibu, sai Allah subhanahu wataala, shi ne ya san gaibu, shi ya san abin da ya shirya maka, shi kadai zaka nemi taimakonsa, baya halatta ka nemi taimakon wani akan abin da yake gaibu ne. Aihuwa gaibu ce, arziki gaibu ne, Allah ya yi zaka yi ko ba zaka yi ba gaibu ne, koranka daga aiki za a kore ka ba za a kore ka ba gaibu ne, bai halatta ka neman taimakon wani akan abin da yake gaibu, yin hakan shirka ne. Allah kadai ya san gaibu, kuma shi kadai yake iya wato kaddara maka abin da ya ga dama, ba wanda sai ya canza abin da Allah ya kaddara. To haka kuma neman taimakon wanda baya gabanka, ko da yana raye ne, shi yana wani waje, kai kana wani waje, kana neman taimakonsa daga nan, irin yanda suke yi, yanda muka bada misali, duka wannan shirka ce mai fitarwa daga musulunci, domin ba wanda zai irin wannan neman taimakon sai wanda yake da i'tiqadin wanda yake neman taimakon nan nasa da ya mutu, ko kuma da yake raye amma baya nan, ko kuma da yake gabansa ina neman taimakon ya masa haihuwa ko ya masa arziki, gani yake yana da wani tasarrufi a duniya, ko da Allah bai kaddara ba, shi yana ganin shi zai iya sarrafawa, shi zai iya yin abinda Allah bai ba, abinda Allah bai kaddara, ina da wannan i'tiqadin. To wannan i'tiqadin kuma shirka ne. Sannan akwai nau'in isti'ana na biyar, shine neman taimako game da abubuwa wanda suke Allah yana son su, wasu halaye, wasu ayyuka da wasu halaye da Allah yake so, sai ka nemi taimako ta hanyar yin su, ka sifatu da wa'innan halayen ko ka aikata wa'innan ayyukan dan ka samu wannan taimakon da Allah ya faɗa. To wannan ya abu ne wanda yake mashru', Allah ya shar'anta shi, Allah ya bada umarni ayi, yace wasta'inu bis-sabri was-salah, kuma ku nemi taimako da yin hakuri. Kaga wannan ɗabi'a ce, ku nemi taimakon Allah da ɗabi'ar yin hakuri, ku nemi taimako da ɗabi'ar hakuri was-salah, sannan ku nemi taimako da yin sallah, ta hanyar yin sallah. Kaga mutum zai nemi taimako ta hanyar sifatuwa da wannan sifa ta hakuri da kuma aikata wannan aikin da'a na sallah da ibada, a ciki mutum zai samu abubuwan da yake bukata na taimako daga Allah subhanahu wataala. To wa'annan nau'uka guda biyar duka nau'uka ne na me, na isti'ana, wanda kuma mun ji wanda ya halatta da wanda bai halatta ba. To kasancewar wasu suna yin shirka a ciki yanda muka bayyana din nan, shi yasa malam ya ambace shi, yace shi ma ibada ne, dan ka kiyaye, karka karkatar da shi zuwa ga wani Allah irin karkatawar da bata dace ba. Yace wa dalilul isti'azati, shi kuma dalilin isti'aza, isti'aza shine neman tsari. Qauluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala, qul a'udhu bi rabbil falaq, kace ina neman tsari da ubangijin halittu, da ubangijin safiya. Qul a'udhu bi rabbil falaq, kace ina neman tsari da ubangijin, daga wajen ubangijin safiya. Wa qul a'udhu bi rabbin nas, haka kuma da fadin Allah ta'ala, qul a'udhu bi rabbin nas, wannan aya ta farko a cikin suratul falaq, tabiyin kuma aya ta farko a cikin suratul nas. A ciki duk Allah ya umarci annabinsa, qul, kace a'udhu, ina neman tsari, bi rabbin nas, daga wajen ubangijin mutane, mana ina neman ubangijin mutane ya tsare ni, can ina neman ubangijin safiya ya tsare ni. Wannan me yake ce masa isti'aza, neman tsari. To isti'aza shine talbul i'aza, neman tsaro da kariya. Al-i'aza da larabci ita ce al-himayatu min makruh, mutum ya samu kariya daga abin da yake abin ki, abin kyama. Mutum ya nemi kariya daga abin da yake abin ki, ya nemi kariya daga abin da yake abin ki ne. Wannan shi ake cewa isti'aza. To duk wanda zai nemi kariya daga wanda zai nemi kariya daga gare shi, to zai wato ainihin yi roƙo da wannan abin ne, ya karkata gare shi, ya dogara gare shi, sannan kuma yayi roƙo da shi domin ya samu kariya daga wajen wannan abu. Kun gane ko? Idan kana son ka samu kariya daga farmakin tsaro, daga farmakin zafin rana, zaka zo ka kare cikin daki ko ko cikin rumfa, zaka fake karkashinta saboda ka kare ka, ta tsare ka daga me, farmakin zafin rana. Ashi abin da duk zaka nemi tsaro da kariya daga wajensa, to zaka fake ne karkashinsa, ma'ana zaka yi ruku da shi, ka fake a gare shi. Shi yasa ita ma isti'azan sai ta kasu nau'i nau'i, kamar inda isti'ana ta kasu, to haka ita ma isti'aza ta kasu nau'i nau'i. Nau'in farko al-isti'azatu billahi ta'ala, neman tsari daga wajen Allah ta'ala, shine neman tsarin da yake kunshe da kamalul iftiqari ilaihi, mutum ya nuna kamalar buƙatuwa da talautuwa zuwa ga Allah, ya nuna shi talaka ne, mabuƙaci ne, bai iya yi wa kansa komai, bai iya tsare kansa, bai iya kare kansa, ba yi da ƙarfi, ba yi da dubara, sai abinda Allah ya yi da shi. Wannan shine abu na farko, kamalul iftiqari ila Allah, yi kamalar nuna talautuwansa zuwa ga Allah. Wal i'tisamu bihi, da wal i'tisamu bihi, da kuma ruku makalkalewa Allah subhanahu wataala, wa i'tiqadi kifayatihi, da kuma jin cewa Allah kadai ya isa ya kare shi, Allah ya wadatar. Idan ya samu kariya, Allah ta wadatar, ba buƙatar kariyan wani abu. Wa tamami himayatihi min kulli shay'in hadirin aw mustaqbal, yana ganin kuma Allah subhanahu wataala kariyansa cikakkiya ce. Allah yana wato Allah yana da cikakken ikon da zai kare shi daga abin da yake ciki a halin yanzu da abin da zai zo nan gaba. Abin nan karami ne ko babba, Allah zai iya kare shi. wannan abin da yake neman kariya daga gare shi dan adam ne ko wani abu ne wanda ba dan adam ba duk Allah zai iya kare shi daga sharrinsa to wannan shi ake cewa al-isti'azatu billah neman tsaro da kariya a wajen Allah na farko ka nuna kai baka da wani katabus baka da wayo baka da dubara baka iya makanka komai sai abin da Allah ya maka daka sai ka rike Allah makalkal ka kudurce a ranka kuma shi ya ishe ka ba za ka hada da Allah ba kuma ka hada da wani abu ga Allah kuma a hada da wani abu akwai masu yin wannan bari mu raba kafa in shi Allah bai yi ba to iya so shi nan mu raba kafa a yaji cewa Allah ya wadace shi kuma Allah zai kare shi daga dukkan abin da yake jin tsoro abin da ya same shi ne a yanzu ko abin da zai zo nan gaba karamin abu ne ko babba dan adam ne ko ba dan adam to dalili akan wannan isti'azar ibada ce ayoyin da malam ya kawo mana nan qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq kace ina neman tsari daga ubangijin safiya ya tsare ni daga sharrin abin da ya halitta zuwa karshen sura da ko fadin Allah ta'ala qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas zuwa karshen sura kace ina neman tsari daga wajen ubangijin mutane mamallakin mutane abin bautar mutane ya tsare ni daga sharrin mai sanya waswasi waswasi al-khannas mai buyewa zuwa karshen sura ya nuna wannan nau'i na isti'aza ibada ne ba a karkatar da shi zuwa ga wani Allah idan ka karkatar da shi zuwa ga wani Allah zai zama shirka nau'i na biyu na isti'aza shine al-isti'abatu bi sifatin min sifatihi neman tsari da wata sifa daga cikin sifofin Allah kamar mutum ya nemi tsari da maganan Allah ko ya nemi tsari da girman Allah ko ya nemi tsari da izzar Allah duka babu laifi akan wannan dalili kuma shine fadin Allah ta'ala ko fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi kalimatillahit tammat min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da ya halitta wannan hadisi ne tabbatacce Imam Muslim ya fitar da shi da kuma fadin manzon Allah a'udhu bi azmatika an ughtala min tahti ya Allah ina neman tsari da girmanka kada a cutar da ni ta karkashi na shi ma wannan hadisin Abu Daud Nasa'i sun fitar da shi Albani ya sahaha shi ga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda wani radadi ya same shi yana jin ciwo a wani guri a jikinsa sai ya dora hannunsa a daidai gurin sai ya ce a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir ina neman tsari da izzar Allah da kudransa daga sharrin abin da nake ji nake jin tsoro to shi ba wannan hadisin ya tabbata Abu Dawud ya fitar da shi Imam Al-Albani ya sahaha shi to kaga wancan na farko neman tsari ne da kalmomin Allah na biyun da muka karanta neman tsari da girman Allah wannan kuma neman tsari da izzar Allah da kudransa kuma ga fadin manzo Allah a'udhu bi ridaka min sakhatika ina neman tsari da yardarka ka kare ni daga fushinka kaga manzo Allah ya nemi tsari da yardan Allah an gane ko ya nemi tsari da yardan Allah subhanahu wataala ana neman tsari da yardan Allah domin yarda sifa ce daga cikin sifofin Allah ga fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ayan nan ta sauka ayan nan da take cikin suratul an'am aya ta 65 da Allah yake qul huwal qadiru ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum kace Allah shine yake da iko akan ya aiko muku azaba daga saman ku da Allah ya faɗa haka sai manzo Allah ya ce a'udhu bi wajhika ina neman tsari da fuskarka kaga ya nemi tsari da me fuskar Allah subhanahu wataala Imam Bukhari ya fitar da hadisin shi ana neman tsari da me da siffa daga cikin siffofin Allah wannan nau'i ne neman tsari na biyu nau'i na uku al-isti'azatu bil amwat neman tsari da matattu wanda suka mutu kana neman tsari a wajen su wal ahya'i ghayr al hadirin al qadirin al aw ko kuma ka nemi tsari daga wanda yake rayayye gashi a gabanka amma bai da iko ko kuma ka nemi tsari ga wanda yake rayayye amma baya gabanka kuma bai da ikon ya kare ka ka zo kana neman tsari a wajen sa to wannan kuma shirka ne menene shirka ne wanda zai ce me yasa kace shirka ne Allah ta'ala yace wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa Allah yake wasu mazaje daga cikin ɗan adam daga cikin mutane suna neman tsari daga wajen waɗansu mazaje daga cikin aljanu sai suka ƙara musu kangara. Suratul Jinni aya ta 6, suna neman tsari daga wajen mazaje, daga wajen aljanu. Aga aljanu halittu ne daga cikin halittar Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum ya zama yana neman tsari akan wanda yake rayaye, wanda baya gabansa, kuma bai da ikon kare, bai da ikon bashi tsaro, to shi ma wannan shirka ne. Akwai masu yin irin wannan. Akwai wanda zai dauko hoton shehi ya makala a jikin motarsa, yana ganin cewa wannan hoton shi zai kare motar, ba za ta yi hadari ba. Wani zai dauko ya sa a jikin bangon ɗakin, bangon gidansa, wani a kofar shagonsa, wani ma zai yi hoton ya maida shi kamar wata ɗan laya ya rataya a wuyansa, hoton wani shehi daga cikin shehunansu. Yana ganin wannan hoton shehin da yake jikinsa zai kare shi, zai tsare shi, ba zai cutu ba, motarsa ba za ta yi gobara ba, ba za ta faɗi ba, ba za ta yi hadari ba, ba za a sace ta ba, tunda akwai hoton shehu aliki a jikinta. Akwai hoton me shehu a jikinta. Wani shi kuma laya zai samu gungurma, ƙatuwar laya ya rataya, ya rataya laya, yana ganin ita za ta tsare shi. Malamai sun yi maganganu akan laya wadda aka rubuta Al-Qur'ani, ayar Qur'ani yadda take aka yi laya, suka yi saɓani, wasu suka ce ita ma ba daidai ba ne, wasu suka ɗan yi rangwame a kanta suka ce la ba'asa, amma magana mafi inganci ko ta Qur'ani ce bai halatta mutum ya yi ta, saboda shi kansa Al-Qur'ani za ka wulakanta shi, tunda ka yi laya da shi za ka shiga ban ɗaki da shi, za ka yi fitsari da shi, za ka yi kaza da shi, za ta iya tsinkewa ta faɗi cikin najasa ba ka sani ba, ayar Qur'ani ce, duk abubuwa da yawa za su iya faruwa da ita. Mun gane ko, da sauran abubuwa da yawa irin wannan, shi yasa malaka ce ko ita ma tunda manzo Allah bai yi ba, ai ta fita yaki da annabi ba, an taba ganin inda ya rubuta ba ruwa uba, ko ya rubuta fasai ka fika humullah, ya yi laya ya ba sahabbai suka rataya, ko wallahu ya asimuka minan nas, ya yi laya ya ba su suka rataya, za a fita jihadi, sai dai ya ba su garkuwa, kowanne da garkuwansa. Shi inda daidai ne da shi annabi ya kamata, tunda ya fi mu sanin matsayin Al-Qur'ani, wannan duka yana da cewa abin malamai suka faɗa. To ita kuma wadda ba ta Qur'ani ba, ko kuma ta Qur'anin amma an garwaya da wani abu, ko an ƙara wani abu, ko an faɗaɗa wani harafi, an rubuta sunan wani abu, to ita wannan mutlaqan babu malami ko da guda ɗaya, ko da bid'a ko na sunna da ya halatta ta, babu. In kaga wani ya ce daidai ne to dan tsibo ne, amma dai ba malami, in dai sunan shi malami, kasa akwai malam, akwai malam malam, to duk wanda ya amsa sunansa malami ko na bid'a ne, laya da duk aka yi ta ba da Qur'ani ba, sun yarda cewa bata halatta, ba wani ɗaya da ya saba, in dai ba da Qur'ani, wanda aka yi da Qur'ani kadai aka saba, kuma magana mafi inganci ita ma ba daidai bace, bata halatta ba, shine kauli rajihi. An gane, to wanda duk abubuwa ba abubuwa ne bane da shari'a ta bamu na neman tsari, shari'a ta ba mu hanyoyin neman tsari, shi ne addu'o'i da zaka karanta. Akwai addu'an safi, akwai addu'an yamma, akwai addu'an kwanciyar bacci, akwai addu'ar shiga ban ɗaki, akwai addu'ar saduwa da iyali, akwai addu'ar shiga ban ɗaki, akwai addu'ar hawa abin hawa, akwai addu'ar fita daga gida in zaka wani guri, akwai addu'ar shiga gida. An gane wannan? Duk wannan addu'o'in suna nan, wanda mutum zai karanta ya har da ce ya iya. In duk wani motsi zaka yi, akwai addu'ar da ya kamata ka yi a daidai lokacin. In zaka zauna a wani guri ka karanta addu'ar, to sai ka tashi daga wannan gurin ba abin da zai cutar da kai, suna nan addu'o'i. To su ake karantawa, wanda Allah ta'ala ya bamu wajen neman mai tsaro da kariya. Amma su wa'annan asbab da aka yi ruku da su, irin su laya, irin su wane ne, duk ba sa daga cikin asbabu shar'iyya wanda shari'a ta bamu su, ba sa daga cikin wannan. A baka wani hayaki a ce ka je ka turara kai ta tari, duk wannan baya daga cikin asbab wanda shari'a ta ba. To ya danganta, idan ka daura laya kana ganin ita ce za ta kare ka, kai babban shirka. Idan kuma kana ganin Allah ne zai kare ka amma ita sababi ne, to kuma kai karaman shirka. Allah ne zai kare ni amma ita kawai wannan sababi ne, to shikenan mutum yayi karaman shirka. Amma in ka dauka ita ce mai kariya, mutum yayi babban shirka. To galibi wanda suke dogara da matattu, mutum ya mutu ka zo ka dogara da shi, kana ganin shi zai kare ka, ka sa hoton shi, kai kaza kai kaza, da galibi su suna ganin su ne za su kare su, ba sa ma maganan Allah, ba sama maganan Allah, to wannan shine babban hadir. An baka wani guru an ce ka daura mota ta yi hadari kai baka ji ciwo ba, kowa ya ji ciwo, sai ka ce wannan gurun shine ya maka magani. An baka laya an ce ita take janyo kudi, ko kuma an ce ka dabara ce, ko an ce kaza ne, duk sai kaga mutum da wani irin wannan abin da aka faɗa game da layar ya faru, bai tuna Allah, ita yake tunawa. To wannan shine babban matsala. To kaga wannan in mutum bai hankali ba sai ya raba shi da imaninsa gaba ɗaya, Allah ya kiyaye. Sannan akwai nau'in isti'aza na hudu, shine mutum ya nemi tsari da abin da ya dace a nemi tsari da shi, ka nemi tsari da wani daga cikin halitta, ka nemi tsari daga wani daga wajen halittan Allah, ko kuma ka nemi tsari da wato a tattare da wani guri, ku gane ko, ka shige wani guri kana neman tsari daga wannan gurin, shi gurin ka shiga wata ganuwa ka kulle, in an koro ka rubo a guje, sai ka nemi tsari ka fada police station. An ka rubo a guje ka fada mai sunan shi gidan police commissariat, ai kana gani shi kadan ka samu tsaro ko. To kana iya neman tsaro da guri, wurin da ka san za ka iya samun kariya in ka shiga gurin. Haka kuma kana iya neman tsaro da wasu daga cikin halittu wanda kake ganin za su iya, wanda kuma tabbas haka ɗin ne za su iya tsare ka. Wannan ya halatta in har wanda ka nemi tsarin daga gare shi zai iya tsare ka. Amma wanda muka bada misali da su, laya za ta iya tsare ka? Ita kanta in ka jefa ta wuta za ta kone ko ba za ta kone ba? Ba ta kone. Amma idan ka shige daki ka kulle, ka kukkulle, za ka iya samun kariya. Kaga wannan ashe za ka iya samun kariya daga wannan. Za ka iya samun, in ka fada gendarmeri ko kuma ka fada abin da, za ka iya samun tsaro. To kaga tunda zai yi wannan shi gashi a za zai yi. Wannan ya halatta ka nemi tsari daga irin wannan. Ku kiyaye. Amma kai da ka daura laya gungurma a wuyanka, ita kanta in ka shefa ta wuta konewa za ta yi. To za ta yi ta kare ka. Hoton shehi da ka maka laya hakar. To shi ma idan wuta ta tashi ta babbake shi za ta yi. Shi ba konewa zai ba ya kare kanshi. To ashe wannan su ba su iya maka komi ba. Amma jami'an tsaro za su iya kariya, za su bada kariya ko ba za su iya ba? Jami'an tsaro, sojoji, police, wane ne za su iya bada tsaro ko ba za su iya ba? Suna iya bada tsaro. Police to ya halatta a nemi tsaro da su, ba laifi bane tunda suna iyawa. A ba su kayan aiki, a ba su horo na musamman da za su iya tsare al'umma. To shi wannan yana daga cikin nau'in da ya halatta. Dalili kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa yana magana akan fitina, yana bada labari akan fitintunu da za su faru. Yace man tasharrafa laha tastashrifhu wa man wajada malja'an aw ma'azan yace falyuz bihi. Yace ilan fitina ta kunno kai, duk wanda ya tunkare ta to ita ma za ta tunkare shi. Ita fitina in ta bijiro gudu ake, guje mata ake. Da kaga fitina kai ta gudu, shi ma lokacin da muka tafi wajen na tahiyya wajen hutun nan, na yi wa'azi akan alfitan, shi ma ku neme shi, yana akwai karatu sosai ciki, na yi karatu akan alfitan, fitintunun zamani a garin Dogarawa ne wannan karatu akan maganganun fitintunu. Har wannan hadisin ma na kawo shi a cikin wannan maudu'i. Annabi ce duk wanda ya tunkari fitina to za ta fuskance shi. Da haka in ka ji ta kawai kai ta gudu, in ka ganta kai ta gudu. Sai Annabi ce waman wajada malja'an aw ma'azan, duk wanda ya samu wata madogara ko wani gurin tsira, wani gurin tsaro, samun tsaro, falyuz bihi, to ne mai tsari da shi. Akwai inda zaka shigewa ka kulle ka shige, akwai inda zaka shige ka fake ka shige, ya nemi tsari da shi. Annabi ya faɗi haka. Hadisin kuma yana nan Imam Bukhari ya fitar da shi, Bukhari da Muslim ma suka fitar da shi. Sannan kaga a hadisin mazala ya bayyana mai, in ka samu gurin tsaro, wurin da zaka samu kariya, to ka nemi tsaro da wannan. Sannan ga Annabi yana cewa faman kana lahu iblun falyalhaq bi iblihi. A wata riwaya, duk wanda ya zamo yana da raƙumi, ƙwararren raƙumi, iya ga fitina kawai ya haura kuminsa ya ta gudu, ya haura kuminsa ya ta gudu don ya samu tsaro daga wannan fitina din. Hadisin Muslim ya fitar da shi. Haka kuma a sahihu Muslim, hadisin Jabir yana cewa anna mar'atan min bani Makhzum saraqat, wata mata daga cikin Banu Makhzum ta yi sata. Fa utiya biha annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka zo da ita wajen Annabi. Fa azat bi ummi Salama, sai ta nemi tsari da Ummu Salama matar manzon Allah. Ta nemi matar manzon Allah ta tsare ta da Allah ta kare ta sa baki ka ayyanke mata hannu. Sai annabi ya ce wallahi law kanat Fatima laqata'tu yadaha. To wallahi inda Fatima ce ta yi sata da na yanke hannunta. Ba wai ke ba. Ta inda ita ce aka kawo min ta yi sata zan yanke hannunta. Annabi ya sa aka yanke mata hannu. Daga ta nemi tsari dawa. Da Ummu Salama annabi bai ce mata dan me ta yi wannan saboda tana iyawa tana iya sa baki ko ta yi wani abu amma kuma da yake haddi ne daga cikin haddodin Ubangiji ba a neman abin nan kariya daga haddin Allah matakar ya zo hannun hukuma haka kuma a cikin sahihi Muslim hadisin Ummu Salama din daga manzon Allah tana cewa ya'uzu a'izun bil baiti fayub'asu ilayhi ba'thun akwai wani da zai shige dakin Allah ya fake ya nemi kariya da dakin Allah to sai Allah ya aiko masa wani da zai taso ya zo ya yake shi ya halaka shi yace fa idza kanu bi bayda'a min al-ard khasafa ko khusifa bihim idan sun zo a wata farfajiya ta kasa sai a shafe kasa da su mana wani zai shige dakin Allah dan samun kariya sai Allah ya aiko wani da zai zo da niyyar ya halaka shi idan ya zo wata farfajiya ta kasa ko farfajiyar Madina a wata ruwaya sai Allah subhanahu wataala ya shafe kasa da su to anan ba kissar muke so mu faɗi su wane ne wane akwai maganganu abinda muke so annabi ya ce me ya'uzu a'izun bil baiti wani mai neman tsari zai je ya nemi tsari da ɗakin Allah shi ana neman tsari ɗakin in ka shiga ɗakin Allah kana iya samun mafaka to da an hana yaki a ciki an hana ko mai laifi ya shiga ciki ba za a je a masa hukunci a cikin ɗakin Allah waman dakhalahu kana amina an gane ko kaga in ka shige ciki ka kaman ka tsira ne to ashe tunda ana iya samun tsaro in an shige dakin Allah ba laifi kana iya shiga irin wannan shi ma wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi zuwa karshen hadisi wannan kenan dan haka ashe idan abin da ka nemi tsari da shi zai iya tsare ka din ba laifi kada iya neman gardukor kada yawo ina binka da bindiga ba laifi kada iya neman mai gadi yayi maka gadin gida ko yayi maka gadin shago ya tsare maka gida ya tsare maka shago zai yi abin da yake iyawa an gane ko gurgudan kariya ba laifi to ire-iren wannan ba laifi amma wancan mutum ya mutu kana nan kana neman tsarin sa ka zo ka dauko abin da yake tafih abin da yake shi kansa ya an jefa shi a wuta kone ya zai karata ya a jikin ka kace zai kare ka to wannan duka yana daga cikin nau'ukan shirka gurgudan i'tikadin ka in ka dogara da shi zama babban shirka in kana ganin Allah ne mai karewa shi ya wannan sababi ne to waye baka karamar shirka ce waye baka wannan sababin to sai dai idan isti'azar neman tsarin da mutum zai yi zai nemi tsari ne daga azzalimi wani ne yake so ya zalunce shi sai yazo yana neman tsari gare ka ka tsare shi kar a zalunce shi ka bashi mafaka ka bashi tsaro sai ka bashi tsaro wannan babu laifi ko yana neman guri inda zai samu tsaro sai a bashi guri inda zai samu tsaro amma idan yana neman tsaro ne daga wani abu na wajibi da ya hau kansa ko kuma yana neman a tsare shi daga aikata a bashi tsaro dan ya aikata laifi ko a bashi tsaro dan ya tsira daga wani abu da ya hau kansa ko ya aikata wani abu na haramun to anan kun bai halatta a bashi tsaro ba ko gane ko bai halatta ba indai dan a bashi a tsare shi ne daga wani abu na haram so yake kawai a tsare shi li tawassala ila fi'l mahzur dan ya samu isa zuwa ga aikata abin da yake shari'a ta hana ko kuma ya tsira daga abu ya gujewa abin da shari'a ta bashi umarni misali yayi laifi an yanke masa hukunci yayi sata za a yanke masa hannu yace ka tsare shi kamar yadda ita wannan al-mahzumiyya ta nemi tsari daga wajen Ummu Salama haka bata cin magurinta ba to da abin ta nema din laifi ne shi yasa ba a yi mata ba to irin wannan ba a yi idan mutum ya aikata laifi ya gudo dan bid'a ya gudo ko kuma wani dan ta'adda ya gudo bai halatta ka bashi mafaka ba man awa muhdathan annabi ya ce la'ana Allahu man awa muhdathan Allah ya la'anci dukkan wanda ya bawa wani dan bid'a mafaka an gane ko a wata fassara wanda ya bawa wanda yake aikata dan ta'addanci duk wani dan ta'adda ya bashi mafaka ka san dan ta'adda ne ana neman sa ruwa a jallo ya addabi jama'a sai ya fado gidanka sai ka ce barka kare shi
to mutum ya shiga tsinuwa ba a bashi mafaka irin wannan sai ba sa shiga nan kalabe sai ya shiga ka buga waya ku ce ku zo gashi wannan shi ne abin da ya kamata da haka sai mu tsaya daga nan idan muka zo darasi mai zuwa sai mu tashi al istighasa bayan gane ina ganin karatun namu yana nawa ko amma mu bin shi a haka saboda mu fide abubuwan yanda ya kamata insha Allah idan muka zo sai mu tashi al istighasa darasi mai zuwa shi ma yana da kusanci da wa'annan guda biyu da muka ambata isti'ana wa isti'aza yana da kyau mu gane wa'annan abubuwa nan ne ake faduwa a babin akida nan ne ake faduwa a babin da yawa anan suke faduwa a babin akida haka Allah ya subhanahu wataala ya tsare mana imanin mu da tauhidin mu subhanakallahumma wa bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah.